الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيم الله تبارك وتعالى بوديا بإنساك دار دموان الدرسي نا تفسير القرآن منا تكن سورة النور كما منا كن آيات عشرين دبقوكو دوا عشرين دترا إن شاء الله آيات تكي منا بيان لبقل جدا abinnan akwai tambayoyi da ya kamata wato a amsa. Wanda yace assalamu alaikum, malam Allah ya kara lafiya, fatan alheri. Yace tambaya ta malam, na ci bashin wani ban samu halin biya ba, sai ya sa hukuma suka kama ni har kwana biyar ina tsare, sai ya ce su sake ni. Bayan na dawo sai ya ce bai yafe min ba, ya bar ni da Allah in ban biya shi ba. Tambaya, in ban biya ba na yi laifi? Da tun da an tsare shi, watakila kenan an masa tsarewar kudinsa. Ita dai shari'a abinda take shine idan ka ci bashi ka biya, sannan kuma wanda aka ci bashinsa ba a samu damar biya ba, in har da gaske ne ba a samu damar biya din ba, to shari'a ta ce masa ya yi haƙuri har lokacin da Allah ya wadata ka. Idan wa'adin da aka yi da kai ya ci taba ka samu kuɗi ba, to abinda shari'a ta ce ka je ka yi masa bayani cewa wa'adin da na ɗauka ya zo amma ban samu kuɗi ba, don haka ina neman a ƙara ba, kuma za a ƙara maka, kada a ƙara maka ko kobo a wajen biya. Daga ƙarshe Ubangiji cewa ya yi, da wanda yake bin ka bashi ya yafe, da ya fi masa alheri, saboda mu kuma abinda za mu bashi daga wajenmu ji Allah. Kamar galibin mutane ba sa kula da wannan, wanda Allah ya girmama shi har ya bar shi kuɗi, wani zai ci bashi a gunsa. To ya kamata ku ya gane cewa Allah ya girmama shi a kan wannan mutum, kuma wanda Allah ya girmama ka a kansa, to ba cewa aka kai masa wulaƙanci ba, amma da ma yake ji ka tausaya masa, to amma ka sa an rufe shi, sannan kuma kana zuwa kana cewa baka yafe ba, kuma kana san cewa tunda baka yafe ba za a biya ka alhira ne, ko tunda ka bar shi da Allah. To shi kenan, yanzu idan kuka je wajen Allah kuma sawa da kake aka kulle shi, shi ma kuma shi kenan sai Allah ya bari kai ka kulle shi a banza. Mu bayan baka yafe ba, ka san da tunda baka yafe ba za a biya ka kenan alhira, to shi ma za a biya shi alhira. Amma shawaran mu shi ne tunda ya tambaya wai idan bai biya ba yana da laifi, eh kana da laifi, kana da laifi, saboda kuɗinsa ka karɓa kuma dole ka biya a kan haka ku kai da shi. Don haka abin da ya kamata ka yi, ka biya shi kuɗinsa in ya ga dama kai ma ka ce baka yafe ba a zai wajen Allah shine an yi tanjarsa ka biya shi kudinsa sannan sai ka bar shi da Allah shi din ma zai gani a gurin Allah ai anan mun taba karatu muka ce to yanzu idan kana bin mutum bashi sai kasa aka kulle shi kuma ɗan uwansa suka zo suka yi belin suka biya kuɗi to yanzu kulle shi da aka kuma ya zama a banza ita hukuma tana da daman ta tsare mutum musamman idan akwai tuhuma hukuma tana da daman ta yi wannan tsaron idan ko a musulunci ana ba su amma abinda ake yi shi ne ba a duka ba a cikin ɗin mutum da wuta ba a masa wata barazana ana bin sa dai kullum ya fito ya faɗi gaskiya amma ba wai a ce zarafinsa ba shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan to wannan shi ne saboda haka dai ina baka shawara tun da zai sa a kulle ka kuma har yanzu bayan ya kulle ka ya dawo yana cewa bai yafe ba in kana da hali kawai ka biya shi sannan kai ma sai ka ce baka yafe kulle ka da aka ba jira Allah jaza'u sayyi'atin sayyi'atin bi misli shikenan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da shan ruwa fatan Allah ya karbi ibada amin Allah ya ji kan iyaye amin muna roƙon Allah ya ji kan su gaba daya tare da naka da namu duka da sauran mutane malam menene bakance wato a addinin ko a addinance to akwai bakance a gargajiyar a ƙwararru akwai bakance kuma sannan a sabuce to ai tun da ya ce bakance to sai ya bari ba sai ya duka kuma a addinance ba inda ba wani abu ya ce ne ba babu bakance a kafirce yawa to shi bakance wani abu ne wanda mutum yake dora ma kansa wani aiki wanda ba Allah ne ya dora masa ba to idan ya dora ma kansa sai Allah ya ce na yadda na karba wajibi ne kuma sai ka yi kaza shi ne misali mutum ya ce to idan na ci jarrabawa a makaranta to sai na yi azumi uku misali to wannan shi ake kira bakance ko ka ce idan dai har aka aure ta to sai ka yi sadaka da kuɗi kaza to wannan abin da ka ambata sai ka yi yanzu ya zama wajibi shi ake kira nazar amma malamai sun tafi akan cewa ba fa kansa ake yi ba a son musulmi ma yi saboda bai kamata ka ce za ka yi ma Allah azumi amma sai in ya sa ka ci jarrabawa kai in ba ka ci jarrabawa ba za ka yi ma Allah da'a ba laifi da wannan shi ba amma idan kai kuma to wajibi ne sai ka cika abu akwai masu yin wannan tun ya ce maka idan kaza ya faru to zan yi kaza to yanzu Allah kake ginda ma sharadi ba a son ka ginda ya ma Allah wani sharadi in za ka masa bauta ka masa bauta ba sai ya yi maka wani abu domin tun da ya halitta ka Allah ya gama yi ma komai na gata na ka ba za ka zo ka saka masa sharadi ka ce Allah in kana son ma azumi uku to ka sa in ci jarrabawa a wannan ba za ka yi ma Allah irin wannan sharadin ba ina ba zai an fahimta na ka shi yasa malamai suka ce ba kance ba a son yin sa amma kuma idan ka yi to ka lijinta ma kanka wata ibada wanda dole sai ka yi ta domin idan ba ka yi ba akwai kafara ma a kanka na sannan tabbiya ce malam yaya ake binciken aure da kuma suwaye mutum su waɗanne mutum kenan ya kamata ya nemi shawara na gode wanda watakila ya ɗan mai yiwa ko yana son ya kama hanya yana neman waya ake bincike a neman gore to abinda malamai suka ba ka hanya ta bincike ta farko ita ce addu'a wannan kuma idan ka roki Allah to kamar ma ka roke bakanka bincike ne yanzu ka ba mu Allah ya bincike na din da ka gane magana ko wannan shine wanda ya kamata ka bincika shine kai addu'a ka roki Allah to kamar yanzu ka ba mu Allah ne ma yayi ma bincike na biyu suka ce istighfara shine za ka yi sallah ta istighfara sallar raka guda biyu sannan ka roki Allah ya wannan abin da ka sa a gaba to idan akwai alheri ya tabbatar maka in babu alheri ya canza maka da abin da yake alheri to kaga wannan kuma ka zama makin duk ka wuce mutane da ta tafi wajen Allah dan haka ka sha kan kowa akan wai wani mutum da zai yi baka shawara Allah ya yi gaba domin shi ka ba ma shawara da kuma neman zabi wannan shine na farko wanda kuma da yawa cikin matasa hankalin su ba ya kaiwa kan wannan da yawa ko ya ga bodi ne ko na ga wannan bodi ne yayi masa shi ke nan kawai bari ya tso maka da yanzu a ciki ko ba haka lamarin yake ba ka gaya ma Allah tukunna saboda in dai bodi ne bodin bai kai na maciji kyau ba don maciji yana da kyakkyawan jiki amma mugu ne Allah saboda haka ka sha ruwan kanka ka rinka komawa wajen Allah kai ta addu'a wannan shine abin da ya fi maka alheri shine waɗanda ya kamata ka bincika a wajensu shine Allah na biyu suka ce wanda za a nemi wato shawara ko bincike a gurinsu shine al-isti'anatu bin nisa'i salihat ka rinka neman taimako da shawarwari a wajen mata nagartattu ba wai irin da yamma a haka kallabi a fito da la'asar ana ibnin shoba ba su ba wani ɗan ibnin shoba abokan ba da shawara ba ka samu salihan mata nagartattu ka rinka shawartar su ya ya kamata a yi su ne za su biya maka wannan shi ne abin da wasu malamai suka tafi a kai na uku shi ne suka ce albahas fi bi'ati saliha wato ka rinka bincike a kan bi'a yana nufin environment ɗin da yarinya take rayuwa wato wurin da take rayuwa wani irin wuri ne saboda kun san wato environment yana da tasiri watakila environment ɗin da ka jefa kanka su a al'adunsu aure yana da tsada kuma yana da wahala so ka kula da environment ɗin da za ka je neman aure ƴaƴan gidan su wane ne kuma wani ɓangare ne ya suke ya al'adunsu suke wannan shi ma zai taimake ka wajen samun sauƙi ko fahimtar da wa za ka zauna kuma wajen zuwa ka je ba wai kawai ka ga abin nan ba watakila yanzu misali a nan kawai kana nan kuma ka je ka fara neman aure kila inubu to kaga watakila environment ɗin ya yi daban-daban ko ba komai in kai wasa kafin matar ta zo ranka sai ya baci watakila saboda inda ka je ka ɗauko environment ɗin bai dace da kai ba yanzu kuna fahimta ko shi yasa nake cewa ku rinka hulɗa da malamai kuna tambayarsu su ne suka san abubuwa amma kai kawai kana yawo ne a gari wani sheƙeƙe haka shi ke nan sai ka ɗauka ma kanka saboda ka karanta littafin kanawa na ƙarya ɗin nan wanda suke daga marubutanmu ko abokan hira wai kana jin wai da wannan zaka nemi aure hauka suke wannan duka tusa ka kawai zasu su baro ko su dawo sai ka kula da aina zaka ko a gari yanzu watakila a nan gari in ka kasa anguwannin gari in ka kara in ka kasa su watakila zaka samu al'adar waccan anguwar ba ita ce ta waɗancan ba zaka samu an bambanta so sai ka kula da inda ma zaka saka kanka tukunna neman aure abu na hudu suka ce as-su'alu 'ala al-usra dole kai bincike akan family gida domin wata ƙyar ba maganar uban take ji ba maganar uwar ne ita uwar kuma to yaya take zaune da uban shi ma wannan duka abin da ya kamata ka bincika ne kada ka ga mutum kawai yana ta yawan sallah a masallaci kai tsammani duk ƴaƴan haka suke watakila matar ita take da tasarrufi akan me akan ƴaƴan so dole ka tambaya akan family ya ake a ciki saboda ka samu yadda wato zaka yi nabiyar wacce zaka bata ka samu dai wanda take da iltizamul din ana wanda ba ta raba kanta da addini ko da tarurruka ake ko biki ake ko wani abu zaka ga alamomi na addini a jikinta ba wai yar fallewa bace wanda kawai ila damuwar ta shine abun duniya kuma ita wannan tana da wasu irin sifofi sifar zatu din sifar alwadudul walud mai kauna ce kuma mai yar masu haihuwa ce sannan at-ta'iatul hafiza mai da'a ce kuma mai kiyaye dokokin Allah sannan kuma na ƙarshe wanda za ka shawarta shine mushawaratun man tasiqu bihi fi din ba ka iya shawartar wanda kake da siƙa kana da tabbas akan al'amarinsa ba zai dora ka akan abin da ba daidai ba yana da riko da addini wannan za ka iya shawartar sa akan aure waɗannan abubuwa kamar guda tara da muka ambata sun ishe ka shawara ba sai mun ƙara maka sauran ba in kana da hankali sai ka bi waɗannan abubuwa idan za ka fara neman aure in kuma ka riga ka shiga ne Allah ya haka ka da ganjigaza to wannan sai ka ta fama ko ba ya da kaga wannan kam an riga an gama wanda ka sai ka ta kokari ai hakuri na haka a tafi har mutuwa so wannan shine kukula kukula duk mutumin da ya yi nufin family wato aure baka yi sa'a ba to rayuwarka gaba ɗaya baka da daɗi wanda bai taɓa aure ba ne watakila bai san wannan amma idan baka yi dacar samun mata ba to ka gama yawo a rayuwa ko bin kuɗin da ka samu ba za ka ji daɗin rayuwa ba wannan shine gaskiyar magana saboda haka shi yasa abu na farko da na fara ambata maka shi ya kamata ka fara damuwa da shi yin addu'a da kuma salatul istikhara kai ta gaya wa Allah ya zaɓo maka mace ta gari amma kai ma sai ka zama na gari yawa in baka zama na gari ba to kada ka yi tsammanin kuma shi kenan za a baka ta gari al-khabithatu lil-khabithin yadda muka wuce a baya wanda ya ce tambaya na ana musu ne a lokacin da ake da iqamar sallah shin akwai abinda mamu wato za su faɗa ne amma ba abinda za su faɗa illa kawai su saurari iqama dare in wanda suke da tawili in nan ambaci Muhammadur Rasulullah lazima annabi salati sannan zai ce za a iya haka shafa'i da wutiri a yi musu sallama ɗaya za a iya haɗawa yi masabar imamu shafi'i haka take tafiya za a iya haɗawa an gane yawa amma kullum abin da muke faɗa shi ne kafin ka zo ka fara tunanin da wani abu da ake yi a wani guri kuma da shi za ka yi amfani ka raba kan mutane a masallaci sai ta surutu to kai yadda kowa ya saba tunda bai saba mai shari'a ba a gani in kuma liman kake za ka yi irin wannan za ka haɗa shafa'i da wutin to ka karantar da mutane tukunna sai ka gaya musu ga yadda abu yi ba kawai shi kenan kai shafa'i da wutiri ka haɗa kuma ka sallame su ba su saba haka ba sannan ko bayan ka sallame ka tashi ka tsume a gurin ba ka san kowa yana magana to daga nan ma mun ka za su fita ai ana ta surutu yaya ake haka ya so ga shi nan dai kuma ka ga ya ki wa kowa ma magana ya fita a musu to shi ke da yanzu daga nan ka kawo confuse a tsakanin mutane so kullum kada ka yi amfani da wani abin da zai raba kan mutane ka yi amfani da abin da zai haɗa kan al'umma shi da ya fi dace sannan ya ce a cikin sallah ina da ina ake ɗaga hannu domin yin kabbara wurare hudu ne ake ɗaga hannu a cikin sallah na ɗaya shi da wurin kabbarar haram ana ɗaga hannu na biyu lokacin da ka gama karatu sura za ka yi rukuki ana daga hannu shi ma kabbara ake na uku shi ne lokacin da za ka tashi zuwa wato raka'a za ka daga ana daga hannu sannan na hudu shi ne lokacin da za ka yi kabbara ta tashin raka'a kullo ta uku bayan ka yi gaban tahiyya waɗannan sure ake daga hannu kuma ana ɗagawa ne daidai da kafaɗa ko kuma zuwa daidai da kunnuwa wannan shi ne abin da ake gurare guda huɗu kenan wanda ake ɗaga musu hannu sannan kuma dukkan waɗannan ala wajhil istihbab ne a kan fiskar mustahabbi ne ba wani abu ne wanda za ka ga kila wani bai yi ba kila kai kuma kana yi shi kenan nan ma kai ta samun rigima da mutane domin wani lokacin sai buga a kan mustahabbi an raba kan mutane haɗa kan mutane kuma wajibi ne ya fi ƙarfin mustahabbi ya wuce sunna ya kai wajibi mutane su raba sai ga wani a kan mustahabbi ya zo ya raba kan mutane kuma ya wardar ma masallacin kuma ya tafi ka tuba shi ka ce wai zai ce maka sunna yake to kuma yi da hankali raba kan mutane ba daidai ba ne haɗa kan mutane ya kamata na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
من يجي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوة في إيمان la tadkhulu buyutan kada ku shiga buyutan kowace irin gida ghaira buyutikum inda ba gidajen ku bane hatta tasta'nisu har sai kun yi nemi izini wa tusallimu kuma ku sallama ala ahliha bisa mutanen gidan zalikum khairul lakum wannan shine yafi muku alheri la'allakum tadhakkaruna ko cewa ku za ku tuna daraja da girma da hikima da take cikin wannan wa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba kai sallama ba kowa ka nemi izini ba kowa to sai Allah ya ce fala tadkhuluha kada ku shiga gidan hatta yu'zana lakum har sai an muku izini wa in qila lakum irji'u idan aka ce muku ku koma kenan ya nuna akwai wani amma ya ce a koma to sai Allah ya ce farji'u ku koma huwa azka lakum shi ne fi tsarki a wajen wallahu shi Allah bima ta'amaluna alayhi wato Allah yana sane ko masani ne da abubuwan da kuke aikatawa laysa alaykum junahun Allah ya ce babu laifi akan ku an tadkhulu buyutan ku shiga wasu gidaje ghayra maskunatin gidajen da ba a zama a cikin su ba wani wanda ya share guri ya zauna a cikin gida ne dai kawai fiha mata'un lakum a cikin gidajen akwai wani amfani naku da kuke samu babu da zai ku shiga wallahu ya'lam Allah ya sani ma tubduna abinda kuke bayyana suwa wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa kamar yadda na ba ku labarin cewa wannan aya din akwai abubuwa da yawa ga wasu hadisai da aka kawo su wasu suna da inganci wasu ba su da inganci معنى ابن كثير يجي توا أسكن تفسير لها يجي هذه آداب شرعية يجي ودن آية سندوني أما قيم لدبا نشريعة إذا أنت لدبا جيدة أبن دا أكي صن كتفي أكانزا كتربية تدشي وكما سابع دشي يزم جكي كرنك أي كتشي سورة ودن لدبا نشريعة أدب الله بها عباده المؤمنين وأن الله تبارك وتعالى يا لدفتر دبائن كمؤمني دوغنن لدبائن وذلك في الاستئذان ما ليس وغنن لدبائن سنة فاروان لأشكن نيمن إذني ليش غاجي دواني سيأتي أمر الله المؤمنين الله يا أمر شمؤمني الله يدخلوا بيوتا kada su shiga wani gida min wato ghayra buyutihim in ba gidajen su bane hatta yasta'nisu har sai sun nemi izini ma'anan yasta'nisu shine yasta'zinu qabla ad-dukhul sun nemi izini kafin su shiga wa yusallimu ba'dahu kuma bayan sun nemi izini sai sun yi sallama wa yanbaghi an yasta'zana salaha kamata yayi duwar da yazo gidan wani ya nemi izini sau uku فإن أذن له إذن أمس إذني يشغى تسي يشغى وإلا يتعن بأي مس إذني با تعن سرع يتبقى ويقوم جدا كذو جدا وني سيكي سلم وزنا أو كان تستعنسو شين كفان قسا أما ما لم يمازو تفسيري بستفع كفان قسا تستعنسو شيني تستأذن كنيمي إذن شيني واتو سيكي سلم وإذن تبو سلم إذن قبر جدن حقيقي قلو كمر يدع نلتي ذوني حقيقي قلو تو كا قيد دورنا لازفي كان سيجي قلن أريو تو هاكو فيسكر كي كما تتكلي أريو كرغر قلت إنجرا دنبا جدن قبر وناك دو قبر جدن gaza da gaba kawai ka tsoma kai ba ai saboda wata kila ko mata ta tana yawo ko shi yana yawo kuma tunda gidan da ne wata kila ba ga gaji da gajeren wando ko na abai kama da haka shi yasa shari'a da ta zo kada ka sa fistar ka fal kofar idan kofar gidan yana kallon kudu ne misali to shi kenan fistar ka sai ta kalli yamma ko kuma ta kalli gaba kaguba ga kallon cikin gidan ka to sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka shiru kai dai kenan ko to wata kila ba a ji ka ba ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah to kai biyo to sai ka saurara shiru ba magana to sai ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kai uku shi zai ce maka wato wayan baji an yata'dina sala kana mi izini so daga nan in ka ji shiru to kawai ka tafi ba wani magana kuma yanzu za ka dauki wani kulki kai ta buga musu kofar gida wata kila mai gidan bacci yake matar ma bacci take ka zo ka tayar musu da hankali haka kuke yi ko tambayar ku ake haka kuke yi man ka zo gidan mutane kai ta buga ko ba a yi wannan ba a yi ana dubba na shari'ar Allah ba a yi sallama kawai ake sai ka shiru idan kai daya ba amsa ba biyu ba amsa ba uku ba amsa ba to ba tsaya za ka yi karin kacewa ko bacci suke ina ronka da mai suke yi cewa aka yi ka tafi abinda Allah ya faɗa kenan ba ko ka bi ko ka saba ma Allah wanne za ka yanzu a ci Allah za ka saba wa don haka kuke yi galibin mutane abinda suke kenan a gidajen mutane to wannan na duba ne wanda shari'a take son sai kun yi shi a wajen shiga gidan mutane kuma ba mu zo ma da dubban ziyara din ba tukunna yanzu muna ga maka wasu hadisai ne yadda rika ji yadda akai da annabi ma tukunna da yaje gidan wani da ka gane in girma kake ji dai baka kai shi ba in tsabar ma bai kake ji ne ko ba ka dai kai annabi ba
ya tabbata cikin sahih al-bukhari anna aba musa hina ista'dana ala umar salaha ya zo gidan sayyidina umar sai ne mai izini sau uku ista'dana ala umar salaha ya da mai izini akan umar sau uku akan ya masa izini ya shiga gida falam yu'zan lahu bai masa izinin ba in sarafa sai ya juya wannan aba musa din waye ne sahabi ne ko kai bai matsayar ka to shi wannan sahabi ne kai kuma da kaga dole sai an bude kai mai matsayin ka ba za ka faɗa ba kamata ya yi ma sai ka ce kai dai wani saboda ka kai to baka kai ba ga wanda ya kai din ma sahabi ya je gidan sahabi amma ya nemi izini sau uku ba a masa ba a ce masa komai ba in sarafa sai ya juya ne saboda su dokar Allah ne ita ce a gabansu mu kuma nan hauma-hauma ne da kasassaba summa qala sannan summa qala umar sannan sai umar ya ce alam asma' sauta abdullah ibn qay yasta'dhin umar ya ce ni kan ban ji sautin abdullah ba kamar na ji sautin abdullah yana neman izini na shigowa sai umar ya ce izinu lahu ku je ku masa izini fatalabuhu sai suka neme shi fawajaduhu sai suka same shi kadin zahaba ya tafi waye bige nan ba za ku amsa ba waye bi ya bi Allah ko to kai watakila ba haka za ka yi ba in ba sa aka yi ba falamma jaa ba'da zalika lokacin da ya zo kana ma raja'aka yace me ya dawo da kai kana inni ista'zantu salatan falam ya'zinni na je ni na nemi izini har sau uku kuma ba abun izini ba sai ya ce wa inni sami'tu rasulullah ya ce kuma ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yana cewa idza ista'zana ahadukum salatan idan ɗayanku ya nemi izini a gidan wani ne ya shiga falam yu'zan lahu mutumin bai masa izini ba annabi ya ce falyansarif ya koma ya inda ya fito ka ji umarni da annabi ko ka ji dai abinda annabi ya faɗa ko to sai wanda suke magana da shi sai ya ce masa lata'tiyanni ala hadha ka zo mani akan wannan maganar da ka faɗa da hujja umar ya ce in ba ka zo da hujja ba au ja'uka au darabuka zan buge ka ko kuma zan yi maka abin da ba shi kenan tunda ka ce al-iznu salah fa zahaba ila mala'in min al-ansar shi wannan abdullah sai ya tafi zuwa ga taron ansara mutanen madina da suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahum ma qala umar sai ambata musu abin da umar ya faɗa faƙalu sai suka ce la yashhadu laka illa wato akhdaru ba wanda ma za mu tura ya bada shaida a kan abin da kai sai ɗan ƙaramin yaron cikin mu shi za mu haɗa ka da shi ya tafi domin ya zai ba da wannan labari faƙaba ma'ahu abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri sai ya tafi tare da shi fa akhbara umar sai ba wa umar faƙala sai ya ce al'ani anhu wato abin da ya sa ban san wannan ba kenan lokacin da annabi ya wannan darasin umar yana kasuwa kada tunda yana kasuwa da bai iya sani wannan yana nuna kenan sahabbai ba duka ne lokacin da ake karanta wahayi suke gurin zai iya yiwuwa an karanta baya nan ko ya tafi wani abu daban an gane ko ruwaya ta biyu imamu ahmad yana cewa haddathana abdul razzaq akhbarana al ma'mar an thabit an anas fati anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo allah tira da amincin allah tabbata gare shi ista'zana ala sa'ad ibn ubada manzo allah ne yanzu da kansa anan ya nemi izini lokacin da ya je gidan wato Sa'ad bin Ubada ya je gidansa sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yayi sallama kenan ko to yanzu in an amsa an masa izini sai me sai shiga ko fa qala sa'd sai sa'd ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah an gane amma saukin da ya amsa wannan sallamar ya ki ya daga murya yadda manzo Allah zai ji amsawa sa sai ya amsa kasa kasa bai yadda wanda ya sallama zai ji ba to shikenan walam yasma annabi annabi bai ji amsawar sa ba hatta sallama salasa har sai da ya sallama sau uku wa radda alaihi sa'd salasa shi ma sa'd sau uku yana mai da sallama an yi masa uku ya kuma amsa uku sai dai walam yusma' bai ji yadda annabi ba saboda a hankali yake amsawa ya ki amsa yadda za a ji kun gane faraja annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai annabi ya juya ya tafi to kaga yanzu fa gidan wani yazo bai yi amfani da girman sa da matsayin sa na annabi bane duk bai wannan ba saboda kawai ya tarbiyyantar da mutane kuma ya nuna musu yadda za a yi shiga sai juya ya tafi da kai ne fa bala kace komai ba ko fa atba'ahu sa'd sai sa'd ya bi shi domin bai maka amsawar yadda zai ji ba sai sa'd ya fito kuma dama ka'ida ba a yin sallama hudu malam uku kawai ake kai daya kai shiru ka jira ka sake yi na biyu kai shiru ka jira ka sake yi na uku kai shiru ka jira in dai ba a ce ma komai ba to kar ka ƙara ta hudu al-istizan a wajen annabi salata sau uku ake ba a yi hudu nan kuma ka buga ka buga ka buga duk mutanen gidan sai ka tara da su a bacci kuma ba gidanka ba ne ka zo ka tara da mutane hankali dan me za ka yi wannan babu ladabi a ciki wallahi ba shari'a ba ce kawai hamaka ce da wauta da jahilcin masu jahilci ba wannan shi ne kawai yake dawo mutane in ba haka ba gidaje za su zauna lafiya kowa shi da gidansa suturarsa ce ba a yadda a buɗa maka ba idan ya shiga ko da yana jin ka yake a gaga yanzu a wannan sa'ad bin Ubada yana ji ana sallama amma amsawa yake ƙasa ƙasa can sai bi manzo Allah ya ce ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi yace mahaifiyata da mahaifina duk su zama fansa a gare ka zan iya ba da su saboda kai ya rasulullah yace ma sallamta taslimatan ba wata sallama da kai cikin guda ukun nan illa wa hiya bi uzun sai ga sallamar dukkan su a kunne na ina jin su to me ana ga ka amsa idan kana jin su wa laqad darattu alayka wa lam asma'a na mayar maka da sallama din yadda kai sallama amma ban mayar da ita yadda zaka ji ba sai ya ce wa manzon Allah abinda yasa ban amsa ba yadda zaka ji ba wa aradtu ina rufe ne an istakthartu min mi'abin salatika wa min barakati salamika yace abinda yasa ban amsa da murya ka ji ba wataƙila in kai daya na amsa to shikenan sai in bari sai da kai uku kuma na kin amsa nan ma yadda zaka ji saboda duk abin da ya fito daga gidanka mai albarka ne ni kuma zo nake albarkar ta shiga gidana to kun gane hikimar sa ko summa adsalakul bait sanan sai ya shigar da shi cikin gida an gane fa qarraba ilayhi zabiban sai sa'ad ashi abunan bin Ubada sai ya kawo ma annabi zabib fa akala nabiyullah fi annabin Allah ya ci daga abin da aka kawo shi aka kawo masa walamma faraga lokacin da ya gama qala sai annabi ya ce akala ta'abukum al-abrar masu bin Allah sun ci abincin manzo Allah ya ce abinci ya ce masu bin Allah sun ci abincin baka da shakku akan wannan.
Na'am.
Wasallat alaikum almalaika, sannan yace kuma bayan masu albarka masu bin Allah sun ci abincin ku, mala'iku kuma sun yi muku addu'a. Wa afqara indakum sa'imun, sannan masu azumi sun yi buɗe baki a gurin. To wannan me yake nunawa kenan? Yana nuna na farko idan ka zo gidan mutum kai ladabin bin waɗannan matakai. Ɗayan biyu ne, ko dai a sallamarka ta farko a amsa, ko a ta biyu, ko a ta uku. To in an amsa sai ka ce to zan shigo, shi ne kane da izini. In ka ce ka shigo sai ka shigo. Idan ku ba a amsa ba, to sai ka koma. Ko kuma a amsa ba a ce ka shigo ba, nan ma sai ka tafi. Ba shi ne kana ji an amsa sallama, amma ba a ce ka shigo ba, to ba ka da damar shiga. An gane ko? To waɗannan ladabba ne na gida, saboda abinda ya sa musulunci ya sa wannan, saboda ya tsare mutuncin wanda yake cikin gida. In dai kowa zai zo ya kutsa kai ya shiga gida, to ko sai an ga abin da ba a so. Ko kai ka ga abin da ba ka so a cikin gidan, ko kuma shi mai gidan a kalle shi a halin da ba ya so, ko kuma matar gidan a ganta a kan yadda ba a so. Shi yasa idan mun ci gaba, akwai wata aya can gaba, ita kuma ko ɗakin uwar mutum zai shiga sai ya nemi izini, ko ɗakin gyatumarka za ka shiga sai ta nemi izini. Domin ita ma kanta ba ka son ka same ta a halin da ba ka son ka ganta. Saboda haka mutunci ake yi wa mutane, suturta su ake, amma ka kuɗa kai kawai ka shiga, to kamar kana tsiraita, wato abin nan, kamar kana tsiraita masu gidan. Don haka kuma kafin a ce ma ka shigo, to sai an yi kimɓe-kimɓe. Ina fata kun fahimta. Yawwa. To sai wani hadisi shi kuma na gaba, shi ma daga wannan sahabin ne Ibn Ubada din, wanda yake cewa zarana Rasulullah, manzon Allah ya ziyarce mu fi manzilina a gidanmu, wa kala assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda fa'an raddan khafifan. Wannan hadisi shi ma yana maimaita abin da muka wuce a baya. Ya amsa sallamar, amma amsawa a cikin sauti da sauka, wadda manzo Allah bai ji amsawar ba, don haka har sai ya juya. Daga baya suka bi shi kamar yadda ya gabata. Hadisi na gaba shi ma akan wannan, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan an same shi ne daga Muhammad bin Abdurrahman an Abdullahi banu Yusra kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma yana bada labari yadda ɗabi'a ta manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam. Domin manzon Allah kun san yana ziyartar gidajen sahabbai, je gidan wannan, je gidan wannan, duk dan ne ya duba su. Yace yana daga cikin ɗabi'a ta annabi, idza ata baba qaumin, idan ya zo ƙofar gidan mutane, lam yattaqbilil ba, baya fuskantar ƙofar, min tilqa'i wajhihi, daga fuskarsa. Kuma idan na gaya muku ɗazu, in ƙofar gidan yana kallon kudu ne, to fuskarka ta kalli gabar ko ta kalli yamma, amma kada ka kalli arewa, don za ka sa idanu a cikin gidan. To manzo Allah idan ya zo ƙofar gidajen mutane, lam yattaqbilil ba, baya fuskantar ƙofar. Walakin sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam min rukunihi al-ayman aw al-aysar, ko ya kalli dama ko kuma ya kalli hagun din, amma baya kallon direct cikin gidan mutane. An gane ko? Wa yaqulu, sai ya faɗa a wannan lokacin, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ya nema sau uku. Idan an samu dama ya shiga, in an ba da izini, in ba a bayar ba, to manzo Allah zai koma. Abu Dawud aidan ya ruwaito cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce fa waqafa ala babi wato jaa rajulun wani mutum ne ya zo sai ya tsaya a kofa yasta'zin fa qama ala albab sai wato Usman sai ya tsaya a bakin kofa mustaqbilul bab yana fuskantar kofar fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza an aw hakaza fa innama ista'zinu min an-nazar yace ai da ya kalli kofar gidan mana shi ya zura idanu ciki sai ya ce to ai dama izinin da ake cewa ka nema dan kada ka kalli cikin gidan mutane so idan ka zo kana sallama amma kanka yana cikin har gidan kana sallama watakila in mata tana gibtawa ma a cikin duk kana gani to me amfanin ka nemi izini ai kaga abin da ka gani ko ba gani ba ka gani so da kenan wannan ba shi ne dare ba abin da yake daidai shi ne karka kalli cikin gidan sannan ruwaya ta gaba wanda lokaci ya fara karatuwa ko na faraminci goma ba wannan ruwa tana cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law anna amara wa to ittala alayka bi ghairi izni da wani mutum kawai zai leko akan ka ba tare da izini ba sai ya shigo maka to idan da akwai kasa ko tsakuwa a hannunka ka cika masa idanu da ita gaji na haka ban hada hadisin ya magana akai ba wani ne nake magana ba hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi Nasa'i ya fitar da shi Ahmad ya fitar da shi Ibn Hibban ya fitar da shi duk wanda da ruwaito shi to wanda duk ya shigo baka masa izini ba ya shigo inda kasa rerayi cika hannun da ka waka masa idan ɗaya ruwayar kuma cewa take wanda duk ya shigo ko kuma yana leƙe yana sallama to inda musulla ka taka masa idan haka hadisin ya nuna duk dai ana tsoratar da kai ne a kan shiga gidan wani don huruminsa ne huruminsa ne bai kamata ka shigo masa haka gaɗau ka shigo cikin gida ba ba a yin wannan a cikin ladabi na addini dole ne a koyi abubuwa wata rana Jabir yana cewa atantu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa daqatul baba sai na kwan kusa kofa fa kana sai aka ce man za wane ne wannan qultu sai na ce ana wato ni ne ya yi sallama an ce waye ga wace ne sai aka ce masa wa inna ma kariha zali ba a san kai irin wannan amsawar ya na hadhihi lafza domin ita wannan lafazin la yu'rafu sahibuha ba a iya gane mai ita hatta yufsiha bi ismihi aw kunyatihi allati hiya mashhuratun mashhur biha idan ka zo kai sallama aka ce waye to ba za ka ce ni ne ba saboda babu wani mutum a duniya sunansa ni ne ko akwai ne dole kana da sunan da aka saba ka to wannan sunan za ka ambata ba a amsawa da cewa waye ne sai ka ce ni ne a wannan ai ina manzo Allah ya ce ba za a yarda da wannan ni ne a ka faɗi sunanka shi za ya ce ka fito da sunanka a fili saboda ni ne la yu'raf sahibuha ba a iya gane da irin wannan sunan hatta yufsiha bi ismihi sai ya fito da sunansa a fili wane ne sai ka faɗi sunanka ba wai ni ne ba wane ne ni ce ba wani mutum sunansa ni ce suna za ka faɗa a fili au kunya ko kuma ka fadi wata kunyar da ake kiranka da ita wanda ta shahara a wajen mutane an gane idan kana da wani suna wanda wata kunya da ake gaya maka wanda ta shahara to sai kai amfani da ita domin da ita aka san ka sosai an gane ko wa illa idan ba haka ba fa kullu ahadin yu'abbiru an nafsihi ana in ba ga kowane mutum da mugu da marar mugu da wane ne kowa zai iya cewa ni ne fa la yahzun biha al-baqasud min al-istihza dan haka kenan wannan ba zai bada dama a samu damar amfanuwa da istizalin da kake nema ba saboda dama ai istizalin yana fuskara a san wane ne ko shi yasa ake son ka nema su saboda a gane waye ne to amma yanzu an tambaya waye ne ka ce ni ne a ba za a karɓi wannan ba yawwa sai ka faɗi sunanka zahiri wanda an san ka da wannan sunan to wannan shi ne abin da za a yi kuma shi ne ake maganar istizan waɗannan hadisai suna da dama a wannan babin amma lokaci ya rutsa mu za mu takaita su kuma gobe ba da su za mu ci gaba ba za mu faɗi limaza amara Allahu bil istizan me yasa Allah yake son yayi umurni da annabi izini saboda baya son ka shiga gida ko dan kare mutuncinka da mutuncin wanda za ka je gurin sa wannan shi ne abin da yasa ku yi haƙuri ku rinka ɗaukar laduba wanda addini ya ce a yi domin mutane su samu sauƙi rashin yin waɗannan abubuwa su suke kawo wasu al'amari sannan kuma ko ba komai yana nuna kenan gidan mutum gidansa ne ba ka da dama don bai barka ka shiga ba ko bai maka izini ba ka tafi kai ta gunagun babu dalili ba ba ka da dalili tun da yanzu ga manzon Allah da kansa ya zo gidan abin nan ta ya yi sallama ba a amsa masa da yadda zai ji ba amma kuma haka ya juya yake daga baya aka bi aka yi magana so da kai ma idan kai wannan shi kenan amma za ka ga mutum ya zo ya ta bugawa ya ta bugawa shi da kansa yake cewa ko bacci suke ne kin bace suke cewa aka tashe su tsakani da Allah ba haka hatta waya ba ku sanin lokacin da kuke buga wai kawai sai mutum ya dauki waya sai ya ta buga kowane lokaci akwai lokacin da bai kamata ka buga waya ba indai ba wani abu ne na mutuwa ba ko na rashin lafiya shi kuma yana karya wasu uzurai amma ai kowane irin musulmi ya sani a nan dai garin daga 12 da rabi ya kamata ya haƙura da buga waya har zuwa ƙarfe 2 da kwata ko dan me saboda zai ta bugawa in ba a ɗauka ba zai ce ko sallah suke to in dai ka zo sallah suke me yasa za ka buga sai ka ta bugawa a masallaci haka idan la'asar ta zo lokacin ta nan ma ya kamata ka yi haƙuri in dai musulmi za ka buga ma to ka san daidai wannan lokacin ana sallah to amma ka yi kirdadan lokutan da ya zamanto an gama wannan sallah ba wani abin da ya rage sai ka kira sannan kuma ka nisanci bugawa mutum cikin dare in dai ba uzuri ne na wancan abun na rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu ko kana neman taimakon zuwa asibiti ko wani abu daban duk wanda ka kira shi bayan 12 dare tsorata shi za ka yi ba ka bani ka tsorata musulmi kuma haramun ne dan me za ka yi to amma saboda rashin ladabi ma ba mu da ladabtuwa da abubuwan da shari'a ta koya mana sai kawai kowa ya sai abin da ya gada muku wani ma in ya gabu da kayan ta bari na ya tabbu ka wayar ka ba za ka dauka ba to dan me zai dauka dama wayar ba ta shi bari ta ka ce wani koli da za ka buga na haka hatta layuka za ka ga mutum kawai sai je ba wa wani mutum layin wani wannan amana sai dukiyarsa ce ba dama ka yi kyauta da wayar sa a ina da layin ka bari in ba waye ka ta kamar baka dauki kudin mutum da kai kyauta da shi a jirga duba wani littafi da ake kira a sabon yomi yadda suke ta magana a kan yadda shari'a ba ta yarda ka ɗauki kayan wani ke kyauta da shi ba tare da izininsa ba amma haka kawai sai kuce yawo wanda ya dauki layi wanda ya babu wani a shikenan dukiyarsa ce ba ka da dama kai tasarrufi a cikin ta sai da izininsa duk wanda yana cikin amana idan kun kula banda cin amana juna ba abinda muke shi yasa ba za mu ji dadi ba wannan ba yadda za a yi mu samu kwanciyar hankali ba yadda za a yi mu ji dadi saboda mun ki mu ladabtu da irin abin da Allah ya ladabtar da mu shi shi za a ke ta shan wahala haka da hakan kuma za a kare ko ko da hakan da a gyara ne yawa da hakan dai za a gyara to Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya muku albarka za mu tashi a nan insha Allah sai gobe idan Allah ya kai mu makora
salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa
to saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya sauka sannan kuma zani addu'a makawunan mu da kasar mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه يا الله هنا توسلي لسنا إنك مفيا تركي بنجد يا الله وأنا غرينا مكي مساء البركة وما تقري مؤسكينك الله تقارى من كما لا فيا تقري يا الله وأن الجهر هنا رقونك يا الله كي مساء البركة بنجد تقري مدقرونك يا الله asarmu muna addu'a ga Ubangiji Allah ya tsare mu da ke Allah cikin duniya da suke tashi a ciki muna roƙonka ya Allah ka kawo wannan sauki a cikin wannan al'amari muna roƙonka ya Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah da akwai wanda suke tunar waɗannan abubuwa da ba su gaba yin arewacin nan Ubangiji muna roƙonka ya Allah kai ka gaba yin su ka rufe gaba yin su muna roƙonka ya Allah duk waɗanda suke da hannu Ubangiji ya Allah kai maganin su Allah ka rufe su ya Allah Allah kada ka ba su nasara Allah muna roƙon ka wannan su kina da su tashi a gaban ta tsakiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Ubangiji ya kwantar da wannan su kina cikin gaggawa Allah ya kwantar da ita Allah kuma ya sauƙaƙa Allah kuma kada ka ba ma Isra'ila da Amerika nasara a kan wannan ya Allah sun dade suna zaluntar al'umma sun kashe ƴaƴan mutane a irin waɗannan gurare Allah ka nuna musu gazawarsu ya Allah ka nuna musu gazawarsu ya Allah kai fata-fata da su ya Allah kai daidai da su ya Allah kada ka ba su nasara akan wannan abin da suke Ubangiji ya Allah karama ma waɗanda aka zalunta da zaluncin da aka yi musu suna Ubangiji karama musu ya Allah mai ramawar ka mu zai cikin ramawa kuma kana da ƙarfi ni Allah kana da iko ya Allah karama musu ya Allah Ubangiji ka rusa waɗannan mutane azzalibai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين